فيها. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna cikin karatu wannan littafi mai girma na Madarijus Salikin Baina Manazili Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, wanda ake Manzilatul Adab, abin da ya shafi ladabi. Malam ya yi maganganu a baya karatun da muka yi ladabi ga Allah Maɗaukakin Sarki, haka nan ladabi ga Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda a kan shi za mu tashi insha Allah. Akwai kuma ladabi tsakanin mutum da bayin Allah Maɗaukakin Sarki. A mataki na biyu shi ne cewa ammal adabu ma'a rasuli sallallahu alaihi wa sallama fal qur'anu mamlu'un bihi. Amma yanda mutum zai ladabtu ta hanyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kyautata ladabi gare shi, ya ce alqur'ani cike yake da umarni da haka. Ana muke koma cikin ayoyin alqur'ani da yawa wanda suke nuni akan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin biyayya gare shi da rashin saba masa, kamar suratul hujurat na an buɗe farkon ta, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Hakanan ayoyi suna nan da yawa wanda suka yi nuni a kan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da darajar kai, da ke litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ma'ana girmama shi da darajar kai da ba shi haƙƙinsa. Da haka shi yasa ma da ya ce Qur'ani cike yake da ayoyi waɗanda suke nuni a kan haka. To malam ya ce a ƙarƙashin wannan ya ce fara'atul adabi ma'a, ko wani wanda ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi mishi ladabi, ya ce na farko kamalu taslimi lahu, shi ne cika miƙa wuya da shi. Duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko ya yi umarni da shi, to baka da ja'a kai. Matuƙar abin nan ya tabbata, shi ne har Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Cewa imanin ku Allah yana rantsuwa, yake cewa wallahi ba za ku cika masu imani ba har sai kun hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kanku da kuma abubuwan da suke sun shafe ku, sannan kuma kada ku samu wani abu na suka a cikin zuciyarku dangane da abin da ya hukunta, kuma ku zama to masu miƙa wuya da yin shi suka. To da haka ne imani zai cika. Da haka yana da cikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ya kai da miƙa wuya da duk abin da ya zo da shi, ba a ja. Mutum bai kawo ra'ayin wani a ce mishi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yake, to ai mu ba haka malamin mai karantar da mu ba. Ana maganar annabi ba maganar malamin ka. Ana maganar manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne shugaban malamai gaba ɗaya, shi ya zo da abin da malaman suka koya. Da haka kada mutum ya dinga tunanin a ce mishi annabi ya ce shi ba haka aka karantar da shi ba. Wannan babu ladabi, babu girmamawa, wanda kuma da yawa suna faɗa cikin wannan kuskure. Sai a ce annabi ya ce, zai mutum ya ce shi ba haka ba ya sani ba. To duk sanin malamin shi bai ta annabin Allah ba. Ya ce wa inqiyadu li amrihi, da kuma miƙa wuya ga umarninsa. Abin da ya ce na umarni to a ji shi, shi ne Allah ya ce wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kuma shi ma kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Haka nan ya ce kullukum yadkhulu aljannata illa man aba, ya ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya yi. Suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, waye zai ki shiga aljanna? Man ya aba ya rasulallah, ya ce man aba'ani dakhala aljanna, wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna. Wa man abani faqad aba, wanda ya saba mun kuma wannan ya ji aljanna. Kaga duwan yana nuna mun kuma ne zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ala ra'si wal aibahu sabani a ciki, babu ja a ciki. domin shi duk abin da zai zo daga gare shi na abin da ya shafi addini ba tunaninsa ba ne daga Allah. Allah ya ce ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, duk abin da zai faɗa na bayanin addinin Allah da shari'ar Allah wannan wa'ayi ne, ma'ana baya kawo abin da yake nasa, duk abin da ya faɗa daga Allah. وتلقي خبره بالقبول والتصديق حسنا ده ارن ده يزو من حديث ده شيء الخبر خبر شيء ده تكاشي wannan idan ya zama ya cika ta'idin shi ta'idin da suka tabbata wanda malamai suka tsara su shine wato ya zama hadisin ba na ƙarya bane, ya zama babu tuhuma a cikin waɗanda suka kawo abu, kuma wanda suke danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya su ce ya ce kaza kuma ba haka ba, amma duk hadisin da ya zo hadisi ne sahihun qarihun, hadisi ne ingantacce kuma wanda yake ya fito ƙarara da abin da ake nufi da shi to ba a jaje, amma hadisi yana iya zama qari ya fito ƙarara amma laysa sahiha, bai da inganci. Akwai da yawa za ka ga an kawo abu a cikin hadisi ne amma dai ka sahi ba ingantacce ba ne, bai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, to wannan kaga ba aiki da shi, ko kuma ya zama sahi sai lakin na wani ka sahi ya inganta din amma kuma bai fito ɓaro-ɓaro da abin da aka ce a yi ba, da aka yi zama hadisi ne wanda yake ya cika sharuɗa da ake karɓan hadisi a kansu. Yace duna an ya'milahu ma'arabatu khayalin baqinin yusammihi ma'kula, da yanda idan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kada wani ya kawo wani abu wanda yake na hankali sai zai tunkuɗe wannan hadisin da shi, wanda da yawa yana faruwa a cikin mas'aloli, kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin alamomin tashin alkiyama, daga cikinsu akwai dujjal, akwai ya'juj wa ma'juj, ko to wani zai zo ce wannan abu ne da hankali ba zai ɗauka, ai dujjal ba wani abu dujjal, abubuwa ne kawai da za su zo na canjin zamani da waye zai ce ai babu dujjal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai dujjal, kai ka ce ba su, haka ba maganar hankali yanzu ake da tunani ba, ana magana ne na shari'a, ana magana ne na abin da yake na gaibi, abin da Allah ya gaya mu da kuma ya sanar da al'umma, saboda haka wannan abu ne wanda yake na gaibi, Allah ya sanar da shi kuma yadda ya faɗa din haka abin zai zo, da haka ba tsananin mutum ya zo ya ce to bari ya yi amfani da tunaninsa ya ce to ai dujjal ɗin nan ba dujjal ake nufi ba, don idan mutum ya ci gaba da irin wannan tafiyar sai ma da kore wasu abubuwa na gaskiya ya ce ai aljanna ma ba gaskiya ba ne, wuta ma ba gaskiya ba ne, a'a ana yin haka ne kawai don a tsoratar da mutane ko don a faɗaitar da mutane, akwai masu faɗan haka, saboda haka duk abin da ya zo babu ka kawo masa hankali, dan abu ne ya zo da shari'a ya zo da labarin wani abu wanda yake ba mu gan shi ba ba mu san shi ba, to shi ne mu gaskata shi, shi ne annusaddiq a hufi ma akbara bi, kuma kada mu kawo tunaninmu cewa ai wannan ya saba da tunanin hankalin ɗan adam, kun gane ko, wannan ya jawo saɓani da yawa a wannan matsalar da muke ciki ta wannan rashin lafiya na corona da ake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Makka da Madina haffa'un ba zai shige su ba, haffa'un shi ne annoba, ko wannan ya kawo kace na ce sosai sosai da mata, wanda ce to ai tunda ya ce annoba ba za ta shiga Makka da Madina ba, to wannan cutar ba sunanta annoba ba tunda an same ta a Makka da Madina, ko ina idan waɗannan abubuwa yana buƙatar malamai waɗanda suke tabbatar su, malamai waɗanda suke masana Allah masana shari'a, kuma mutane bayani a kai, kada da ni da kai kawai zaman mu shine zaman tasha ko zaman kasuwa mu shiga mu kuma mu yi tafashin baki a kai, wannan ba mahallin mu ba ne, sai mu bar ma malamai su ne za su tabbatar da cewa a'a da wannan cuta din annoba ce ko ba annoba ba, kuma menene shiganta Makka da Madina ko menene rashin shiganta, duk ire-iren waɗannan abubuwan malamai sun yi ta tattaunawa a kai, saboda haka idan abu ya zo wanda yake na gaibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, ko wajibi ne mu gaskata da abin da ya bada labari, wannan yana cikin ladabi da shi, yace au bi amrihi ya'miluhu shubhatan aw shakkan, kuma bai kyautuwa mutum ya dauko wani rukani ko kuma wani kokon to ya jefa a cikin wannan hadisi, kada a wannan da yake cewa annabi Isa ba zai dawo ba to suna fayyata kuma alhalin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daga cikin alamomin tashin kiyama dawowa annabi Isa kuma wani ma ka samu malami ne mai da'awa zai ce ma shi ba zai ga annabi Isa zai dawo ba dan shi shubuhar da zai kawo da damuwarsa shine idan annabi Isa ya dawo a me zai dawo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo annabi bayansa to wannan ba majalin da kai tambaya kai bane dan zai biyo mara tambaya ko in ya dawo a matsayin annabi zai dawo ko a matsayin sahabi zai dawo ko a matsayin mene to ba wannan duk kokon koyi da wasu za su dinga kawo cikin shari'a akwai wasu malamai fitattu da suka yi kawo ya ji da wannan fatawoyi har a rubin nan a cewa annabi Isa ba zai dawo ba to da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fi sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake zai dawo kai kace ba shi ake nufi ba ko ya ce ma hadisan ma ƙarya ne ba gaskiya ba ne to kaga duk wanda ya ce annabi Isa ba zai dawo ba ya yi da cewa annabi Isa ya mutu kuma Allah ya ce annabi Isa ba a kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma sarrahu wa lakin shubbiha lahu duk wanda ya ce annabi Isa ba zai dawo ba to ya yi da cewa annabi Isa ya mutu kenan ya karya da alqur'ani da yake annabi Isa ba a kashe shi ba bai mutu ba haka irin wannan ba wai muku da za ka yi da shi ko na jawabi aka ce mu sai an ce a'a hakan ne yayi san ya ce annabi Isa ba zai dawo ba to ya yi da an kashe shi kenan in kuwa ya yadda an kashe annabi Isa to ya karyata Qur'ani dan Qur'ani ya ce ba a kashe shi ba to da haka duk abin da ya zo yana daga cikin ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaskata shi ma'ana kada ka yi ja ko ka kawo wani kokon ko wani rudani aw yuqaddimu alayhi ara'a bi ja malam kaman yana cikin zamanin ne yace ko mutun ya kawo ra'ayin mutane ya fifita shi akan ra'ayin annabi Allah wannan ba yake furar tazalim sai ko da yake ai malamin ya ce kaza a to da malamin ka da annabin Allah waye ya sani waye kuma abun koyi waye Allah yake ali Allah cewa yayi abu annabin sa bai ce abu malamin ka ba haka yace ko a kawo ra'ayin mutane a daura akan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana a gabatar da shi wa zabalati abhani ma da yace da ma wasu shirme na wato tunanin su فَلْيُوَحِّدْهُ بِالتَّأْكِيدِ وَالتَّسْلِيمِ دَمَا كَوَاجِبِ نَتِيجَ نَمَا تِنْيَا كَدَايَ كَمَا زَعَمَ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ وَجَنَّ مُكُنْتِ وَجَنَّ مِقَوِيَا وَالْإِنْكِيَاجِ بَدِيَيَا لَكُمَا بَعْدَ سَيْدِ كَمَا وَحَّدَ الْمُرْسِلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادَةِ مُرْسَلٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادَةِ وَالْقُبُولِ وَالْبُرِّ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّوْفِيقِ كَمَا يَنَّ تَكَدَايَ اللَّهُ دَبَوْتَا kaka sai da Allah na daukakin sarki da biyayya da kaskantar da kai da tuba da tawakkali to haka nan dole ka takai takai ta annabi annabi sallallahu alaihi wasallama da yin biyayya da kuma yadda da hukuncin sa da duk abin da yazo da shi bare yake fa kuma tauhidani tauhidi ne guda biyu tauhidin kadai ta Allah da kuma tauhidin yin biyayya da kadai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi abin da yazo da shi yace waɗannan tauhidin guda biyu kuma la najata lil abdi min azabillahi illa bihima ba yanda ba wa biyu kubuta daga azabar Allah ba ya tabbatar da wannan tauhidin ba za ka kubuta ne daga azabar Allah kadai idan ka kadai ta Allah baka hada shi da wani ba kuma kai yadda da annabi sa kai yadda da hukuncin sa ki umma da ya tabbata ba yanda za ka kubuta daga azabar Allah kamar yanda hadisin da ya gabata man afa'ani dakhala aljanna ومن أعطاني فقد أبى فأخي شيء توحيد المرسل فرقوا كتل توبي أي قول من ظن وتوحيد متابعة الرسول لكم كتل تابي أي منذ صلى الله عليه وسلم فلا يحاكم إلى غيره لما تبجي سفا يهبكم شيء جوان النبوة dogon gurbin da za a kawo to ka gabatar da hukuncin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin wani kai a kawo ba ka kawo su gaban ka kawo da baki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga cikin wani littafi na a'lamul muwaqqin ibnu qayyim yana cewa shugaban ya kuka kawo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya bada ansa to yana iya yiwa bayan ta yanzu ya bada ansa tsabanin haka ba zai yiwu ba
ai an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunce ko wasu sun tambaye shi me yake za me yake za to shin yan baya da kuka ruwa za ku ba da fatawa tsakanin haka da zai yi ba inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa to ba mu majalin wani kuma ya zo ya shige yace shi ma bari ya yi tokacin abin da zai sani akan fatawar sa saboda haka ba mu wannan wala yarda da hukumi gaibi kuma ba zai taba yarda da hukuncin da ba na Allah da annabin sa ba duk hukunci yadda da hukuncin Allah hukunci annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wala yaqifu tantida amrihi kuma ba zai tsaida gantar da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wa tabi'i khabarihi ala ardihi ala qawli shaykhihi wa imamihi haka dai malam ba a zamanin ne yake ba yace kuma kada mutum ya gaskata ma'ana zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi ko ya rasa ya shi akan yardar shehin ta ko ma'anin ta yanzu wani duk abin da ka kawo zai ce ya zai tiya tambayi malam da wanda ya ce da shi duk fatawar da za ka kawo masa ka ce abu kaza annabi ya hana shari'a ba ta yarda da shi ba zai ce ni fa ban ji ba sai an ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai ba magana ba ka ji ba ba ku yi malamin da zai ba ka ilimin da ya fi wannan babu shi yadda hatta abubuwan da ake yi ko a kirkire su wanda ba ka cikin addini in ka tambayi wanda yake yi din shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zai ce bai yi ba ta abin da sun yi ba su ba to kai me ka take babban abin tambaya ke nan me ya sa take sai to ai ba a hana ba to ba a hana ba amma sun yi ko ba su yi ba kuma waye abin koyi malamin ka ko kuma su din da suka zo farko su da suka zo farko su ne abin koyi ba ka yi wanda zai kirkiro ma wani abu a cikin addini ya ce ga abu kaza ko nau'i ne na ibada ko kuma nau'i ne na kusanci da Allah ce mishi ina aka samu wannan ina aka same shi da yawa irin wannan mutane suna fadawa cikin abubuwa na bid'a da yawa wanda kuma duk wanda ya aikata aka ya san ba shi da lada abubuwa suna nan wata abubuwa ne na al'ada suka rike da suka zama addini abubuwa ne al'ada ce an saba akan da zai farin kike ka zama addini saboda haka duk abin da zai zo lallai sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi shine zai zama addini ba ra'ayin wani ba ba kuma fatawar wani ba yace wa bai mazhabi ni wa fadifati ko kuma ya dinga bibiyan mazhabar sa da kuma bangaren sa wa man ya'zimuhu da wanda yake girmama su duk wanda ya haka bai yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma ne yake da wannan cewa fa in adinu lahu nafarahu wa qabi wa qabila khabara to idan abin da zai yi din sun har malaman nasa suke yarda da shi sai ga kuma yarda da shi sannan yake zantar da shi to ga wannan kuskure ai hatta manyan malaman nan ma gabata dukkan a rawai ko daga gare su kusan zancen su ya ado akan cewa ya fi shahara daga maganar Imamu Malik da Imam Shafi Allah ya mutu rahama ke cewa idan aka kawo wani zance nam kuma yace kan da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku yi jifa da zance na ku dauna annabin Allah amma yanzu ba haka bane sai ka ce ma mutum da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam da abin da sunna ta tabbatar da shi sai ce shi ba haka aka karantar da shi ba hatta maganar ba haka aka karantar da kai ba shi ma wanda zai karantar da kai daga ina ya kamata ya samu daga sunna ne ya kamata ya samu ba wanda da tunanin sa ba haka in ya zama tunanin sa ya saba da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu maganar a tsaya jayayya sai a ce tunanin sa dauna annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake wa idan fa in talaba salamata araba an amrihi wa qabalihi wa fawwadahu ilayhi wa illa arafahu an mawadihi wa thumma tahlifahu ta'wilan wa hamlan wa qala nu'awilu wa nu'ammilu wa nahmilu kawai yake cewa ko da yawa za ka ga suna dauke kansu daga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko zantukkar ta har ma su tafi ga ma'ana canja ma'ana sai su ce bari a masa tawi bari a mishi wata fasara dake da gudai da abin da suke so kuma shi abin da ya zama na shari'a bai tafiya da ra'ayin mutane baya taba tafiya da ra'ayi duk abin da yake shari'a ne baya hawa ta ra'ayi an ta zo da ra'ayin ka sai ra'ayin ka ya sauka shari'a ta hausa ba fa da ra'ayi baya biya canja shari'a shari'a ita take canja ra'ayi ita take canja abin da yake farna ne da wani daidai ta bayyana abin da yake gaskiya ne daga abin da yake bata malai yake cewa bali an yankal ardu rabbahu bi kulli dhanbin ala al-itlaq ma kala shirku billah khairun lahu min an yalqahu bi hadhihi al-hal wannan gaba ce mai muhimmanci da yayi wani jan hankali da kwadaitarwa da kuma ma'ana horatarwa yake cewa wallahi mutun ya sadu da Allah madaukakin sarki da duwar gidi in ba shirka ba ya fi mushi sauki da alkhairi biyar a ce ya sadu a gaban Allah madaukakin sarki ya ma annabi ka tawaye yake daraka hadu da Allah da duwar gidi a to yau a ce mutun ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai ka ce kai baka ba baka yarda da shi ba ba za a yi wani wannan hadar yake gare ka sadu da Allah madaukakin sarki da duk wani mutum ba wannan ba an ba shirka a ce mutum ya bar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babban hadara ce to shi ne wanda yake bada misalin wani abu da ya auku tsakanin shi da ire-iren waɗannan wanda za a gaya musu magana ta ce su a'a su ba haka malaman su suka ce ba yace wata rana wa laqad khafaftu yawman ba'da akabira hamula yace wata rana na haɗu da wani daga cikin shugabannin irin waɗannan masu wannan da'awa fa qultu lahu sai na ce mishi fa antuka billahi yace zan tambaye ka da girman Allah zan ma wata tambaya ta ban amsa kuma tambaye ko a yanzu in kama irin waɗannan ba su da amsa yace sai na tambaye shi tambayar ita ce yake cewa لو قلت أن رسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرجا علينا أن نتبعه من غير أن نغلبه على رأي غيره وكلامه ومظهره أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقوله تنبيه يوشي تنبيه دقما إتشي مقدرة شوى أينزد نيدة كيدة مشي مجانا من قال الله صلى الله عليه وسلم ينا رأي إذا يقال مجانا يقوم الشيء دون أبو shin za mu yi biyayya ga wannan umarnin da ya mana ko kuma sai mun sauki maganar mun je wani ya fara mana tukuna kafin mu yi biyayya kuma da yawa take yace da a ce a yanzu abin da kake yi din nan kake cewa sai wani ya ma kai shi baki inda muna raye ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye sai ya ce mana biyi ka ba kana da wani adalta mu ba za mu yi abin nan ba sai mun je mun yi wani bayani a kan mutum wani kafin mu yi shi yace ai abin da ya fi cancanta shine mu ba da kai a gurgujen bibiyayyar nan sai ya ce mishi to menene ya shafa wannan umarnin a yanzu akwai abin da ya canja shi ya dawo daga inda yake ya ce to sai mun yi shiga cikin mutane don ya ce akwai abin da ya shafa wannan umarnin to ya kamata ya kawo kuwa ya shafe shi don haka ana yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya har zuwa lokacin da mutum ya bar duniya ba ta je da ba ta ta kai ta kai daga lokacin da aka aiko shi ba da kuma zaman sa ba a biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nan a wuyan mu har lokacin da muka bar duniya ba da mutum da zai zo ce to ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rasu shikenan sai ko ya kama madafa ba ko ya nemi wata hanya ba a'a wannan abin da ya gani yana nan kuma a kan shiga abin da tafiya kuma a kan shiga abin da ta bai ai ga abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku buke wata hanyoyi ba ba a cewa ya rubuta tariqa Abubakar ko tariqa Umar ko tariqa Uthman ko tariqa Ali ko tariqa Abu Ubaida ko tariqa abin nan Sa'd ibn Abi Waqqas ko tariqa Bilal ko akwai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mana Abubakar yana da makiyarsa da jama'arsa Umar bai Usman bai haka ne ko ba da wani to a ce abin da ya zama suke a kai shi ne abin da ya ce saboda a kan zai ga Allah da Allah ya yi su kuma a ta ce da wani gaskiya shi yasa ya ga wani ya ko da zamanin tsarkaka saboda abin da kai ya ga duniya a cikin su ba wanda zai yarda da shi mu dauki misali guda daya lokacin da shi kuma radiyallahu anhu yayi wani hasashe lokacin da aka fita wani yaki kuma aka kashe makarantar alqur'ani da yawan gaske a yaki yanzu ya samu Abubakar radiyallahu anhu yana khalifa yake ni fa ina da shawara alqur'anin nan ba ta tattara shi waje daya ba sai kuma mutane sun fita yaki makaranta alqur'ani ga an kashe kusan mutum 80 wasu wata ce 100 da wani abu duk sun yi shahada ba su dawo ba yace an yi an muka ci gaba da tafiya a haka wasu sun haka ci alqur'ani ba a haka shi waje daya ba an fa suna mutuwa suna mutuwa ko wani da gida abin da ya haɗe da haka ni shawara ta da nake bayarwa juma'a kenan yace shawara yake ba khalifa ni yasa ba za mu tattara alqur'anin nan waje daya ba Abubakar radiyallahu anhu dan ba shi da yake annabi da yi ba hada abin da yake nuna ma cewa su duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba su a kai a kai har abu ne na shawara kuma abu ne na hadisi da yake ganin an yi akwai gyara amma duk da haka da wannan abubuwa Abubakar radiyallahu anhu yace wallahi annabi da yi ba ni ba sani ba ce ba zan taba yin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wannan in zai nuna ma wani abu yana nuna ma yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ruko da tabakin sa bayan sa shi yasa Umar radiyallahu anhu dai da yake da wannan tunanin yayi ta bin Abubakar yana ba shi shawara yana cewa fa abin nan ko da mun yi din ba zai zama kafani ba saboda da abin da muke hange na maslaha na amfani a ciki yace ni dai ina ganin ayi tuka yi taja har da bayan dai Abubakar radiyallahu anhu shi ma hankali shi ya karkata ya yarda ayi din duk da cewa annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam amma abin da suka yi ba barka ba ko abu ne na gyaran al'umma tattara qur'ani ne waje daya bayan sun tattaru a kan wannan aka ce to za a sayi wannan aiki nan ma matsala ce suka ce mu duba mutumin da ya fi kusantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sauraron alqur'ani da rubuta wa'ayi wanda suka samo shi ne Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu suka kira shi ce to Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu da abin da muka yi da abin da muka yi na shawara kuma mun ga ba wanda ya fi cancanta da mu kawo musu wannan nauyin in ba kai ba shi ma mu dan bakin shi yace ku ji tsoron Allah yanzu za ku yi abin da annabi da yi ba to muka ce guda haka bai yanzu shi kenan idan wanda daga cikin ya samu wani buri a sai ce da Allah a zo a mishi doka Al-Qur'ani ko a zo a kana ta mishi yasin 1000 inda ya kai kan ya kace mala ina aka samu wannan sai ya ba ta wani mutane a zuwa ko sai ka tambaye shi kace shin wannan abin an yi shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a yi ba zai ce ba a yi ba ko kuma ba a yi ba sai a yi ta zamanin shi ko shi ya kana ce akwai wasu abubuwa da yawa da aka shigar da su in za ka nemi musu matsuguna babu shi ka ko matsuguna saboda haka duk abin da zamu yi mu zama masu ladabi dan wannan shine ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ko yace ayi ko aka yi abin a gaban ka sai ce kuma bai hana ba wannan shine abin da zaka yi duk kuma abin da bai yi ba ko ya hana shi ko aka yi a gaban ka ya hana ko kai ma ka bari wannan shine samun matsala shine biyayya ga shi da haka ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai matsayin da suka kai duk abin da yake musu kuyi suna yi duk abin da yake su bari suna bai ba ka taba aikata shi saboda haka wannan shine cikan biyayya dan haka malam da ya ma wannan mutumin tambaya yace menene ne shafe biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa yace mutumin sai ya shiga halin sai mai ya fiye rute bai da amsa sai da ya zama bai da amsa da zai bayar yace sai ya sa ya tsanta a bakin shi irin kamar mai nadama yake to ai bai da amsa to da ta yana daga cikin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayyarsa Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kyakkyawan abu abin koyi da za ku yi yana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyakkyawan abin da za ku yi koyi ku dauki rayuwarsa ma'ana ku dauki tarihinsa abin da ya zo da shi na addini ku tafi a kai shi ya sa wata rana Anas radiyallahu anhu da ya yi rayuwa mai tsayi cikin sahabbai yana kusan shi ne kusan daga shi sai wani mutum su ne ƙarshen sahabban da suka rasu gaba ɗaya ya yi rayuwa mai tsayi wata rana yana zaune sai aka yi sanda aka idan da sanda sai ran shi ya baci ya yi kuka ya ke cewa gaskiya na yi mamaki ya ce duwa da abu da manzala Allah da sallar mai bar mu a kai kun canja shi ya ce ba abin da ya rage in ba sallar ba ita ba da yadda kuka na yadda ita to na da ra'ayin ganda ake sallar ko yadda ba ake addinin da ba daya ya ce sallar na ita kaɗai ce nake ganin abin da ya rage wanda ba a taɓa shi ba amma ita ma da sanar kun taɓa ta haka so da yalla ba wanda yake faɗan haka yana mai takaitin abin da ya faru saboda haka biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kan gaba wajen komai wannan yana daga cikin ladabi amma mutum da zai zo ya tsibo yana cewa shi yana kan annabi ba amma an ta ɗaura shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan ma'auni ka ɗaura shi a kan ma'auni sai ka gaba su wannan biyayyar ba gaskiya ba da haka biyayyar ba wai a baki kake ba eh ana so ka furta din ta yi imani da shi ta ba da gaskiya da shi sannan kuma a aikace ta aikata abin da ya zo da shi wannan shi ne ladabi shi ne cikin ladabi malam ya ce haɗa adabul khawati ma'am wannan shi ne ladabin keɓantattun bayan Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la muqalabata amri wa shirki bihi banda taɓa wa umarninsa da kuma haɗa shi da wani wannan yaban da ya faɗa sallama ya ce wa raqul aqwam da ɗaga murya وإذ آل الأعضاء دبعت الطيوة على للصلاة عليه والتسليم لأنه مش صلاة إذا سلم بعد أن أجل شو بين كنا جرد رضي جماعة أعطى النبي أي تأيو أي تكيد أنا وأنا أعطى النبي ما نعلم بيكي فتاتي نشي هنا مبانا شكل لدي ذا أظن ذا هي مما ذا الله صلى الله عليه وسلم يبا مما ذا الله صلى الله عليه وسلم أبني من شراء أن دي أنا يلا لك تكين جرم ماشي أي مش تكتاوان يهوان تندى تعبين تسيني hatta yayi ko da sauran sahabbai duka sun yi Abdullahi ibn Rawaha yayi da ma waɗanda suka biyo bayan su duk sun yi sai mu duba mu ga ya suka yi rawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kalmomi ne na girmamawa na darajantawa na nuna matsayinsa na kare shi daga maƙiya haka suke yi kuma suka yi shi ma'ana a cikin harshe ba tare da ɗagawa babu harguwa babu hayaniya don aka ce ma ga yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yabanta in ka kwatanta da mu yadda yake yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bambanci ba ɗaya ba ne ko ba ne ce rafu da asuwa ai Allah ya ce za ta faɗo asuwa ta kun fara bautin nan wani zai ce to ai haka na makan lahu ai yanzu baya nan ya za ka ce a yi aiki da wannan imamu malik rahimahullahu ta'ala idan ya zauna bai karatu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa a karanta waɗannan ayoyi idan aka karanta su zai ce to kar wanda ya kuskura ya yi magana muna karanta hadisi domin Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ya ce ko da baya nan a raye yana kwance a cikin kabarinsa a kusa da muna ya za da ya ga mutum ana karanta ya zan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuhudu zai ce a fitar da shi wannan bai da ladai babu ladai haka nan kuma radiyallahu anhu wata rana wasu mutane sun shigo masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Madina sai ya ga suna ta hayaniya suna ta hira sai Umar ya kusance su ya ce daga ina kuke suka ce daga waje kaza su ba mutanen Madina ba ne ba mazauna gari ba ne ƙauyawa ne ya ce wallahi kun yi sa'a ɗaya da ku mutanen gari ne da cikin ku ya gaya mu ya ce ba a ɗaga mu a masallacin nan to kaga mutanen mu da yawa sun taga cikin ƙauyawa eh sai ka shi ka samu mutum a Madina masallacin manzo Allah yana ta ihu a ga wani ma sai su buɗe hira a cikin masallacin saboda mun taɓa hira a garuruwan haka sai ɗauka can ɗin ma haka yana daga cikin ladabi na ta shiga wannan masallacin babu ɗaga murya wannan ladabi ne saboda haka akwai ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta wajen ambatar sunansa akwai ladabi ba ka kira sunan shi kamar yadda zaka kira sunan kowa da kowa Allah ya ce la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ta sanya kiran manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaman yanda sashin ku suke kiran junan junan da ta ku kawo zaman to masu haka wannan ayar Allah ya daukar da ita ne lokacin da wasu daga cikin Yahudawa sai su sanya alkunya irin ta manzala sallallahu alaihi wa sallama sai mutum yana da ta alƙasin sai ce sunan shi shi ma abul ƙasim kuma manzala sallallahu alaihi wa sallama shi ne mai kunya abul ƙasim dan yana da da'an ƙasim aka sunan shi alkunya shi abul ƙasim to wanda suka shigo suka ga manzala sallallahu alaihi wa sallama na tafiya ko cikin garin Madina sai ce ya abul ƙasim kuma manzala sallallahu alaihi wa sallama ya warware sai ce ba da kai ne ba da wancan mutum abul ƙasim din nan sai Allah ya ce tarku ya haka wannan tabi'a ne na Yahudawa ko kuma mutanen ƙauye in sun zo Madina inda mutane ne na ƙauye ba su da zamantakewa ba su da wayewar neman ilimi mutum yana zuwa sai ya tashi cikin sahabbai ce ya Muhammad haka yake fada sahabbai sai su ji nauyi sai su ji kunya sai sun fiyar da kansu abin yana musu nauyi to ba sa cewa ya Muhammad haka kawai ba ka faɗe shi kamar yadda za ka faɗi sauran mutane ba za ka faɗe shi tare da girmama ka ce ya Rasulullah abin da za ka faɗa ke ko Abu Huraira radiyallahu anhu yace tun na musulunta ban taɓa kiran manzala sallallahu alaihi wa sallam face sai na raba a sunan shi cewa ina fantar da iyaye na gare ka sannan da yake faɗa ki ne yace fidaka abi wa ummi yace tun da na musulunta ban taɓa faɗan manzala sallallahu alaihi wa sallam sai da na faɗi wannan kalmar a gaban amma in sai mutum ya ɗaga kafar fita ya Muhammadu kuma da manzala sallallahu alaihi wa sallam ba girmama ba da dai wallahi wa billahi dan sunan da an shafe ce kira ta Allah da zai kira yana koran ne kira sunan ubanka da sunanka amma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ka fake shi ga tsawon haka ai babu da dai babu da dai mamu mali yana cewa in yana karanta hadisi yazo wajen kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai shi cika jikin shi na tashi yana jin wani iri a cikin sa haka har wasu mutane suka ga abin da yake kaman yayi shishigi da yawa ya wuce waje yace da kun san abin da nake ji lokacin da nake faɗa wannan dawo kuma wannan magana to haka ta abai suka kasance wannan shine ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai zo ita hayaniya yana ihu yana abin nan da sauran su duk wannan baya cikin ladabi sai cikin ladabi gare shi alaihi salatu wassalam da haka ma yake wa rabbul aswa da gamriya wa isajul a'aba da ba da bai wa arai in yayi ta hakikan cewa bi salati alaihi wa taslimi da yi mishi salati ko sallama wanda zaka ga sai ya daga miliyar sa ya duk inda karfin shi ya kai daga yace yana ma annabi salati da ana mishi ne cikin nutsuwa ana mishi ne cikin girmamawa kamar yadda Allah madaukakin to yana daga cikin hadisan da za a danganta mishi na ƙarya cewa ma'ana ku ambaci Allah ko annabin za su yace maka ma hukunci wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba yi da inganci a ce ka ambaci Allah sai an ce maka ka fita cikin hayyacin ka ba ambatan Allah ba kenan ka shiga kuma hauka kenan kuma da abin da ya zama hauka ba abin karbuwa bane a shari'a kuma ne yace wa arzu kalami ni an yaqini kuma haka nan kada su dinga kaurace ma manzo zancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani abu da suke ganin cewa su shi ne farkon da an yi tsafa da yin mu ma'arifatun ladi au li talaka min wa ahsanu ko kuma san Allah na daukakin sarki cikin zancan sa ko kuma wato kan hukunce hukunce na shari'a yace bari mu awwal fi ba'di ma'arifatin la ala al-usuli al-manbukati al-mutahayyirati al-mutanaqiba wa fil ahkami ala taqlidi al-rijali wa a'radiha yace su waɗannan mutanen suna ganin hanyar sanin Allah shine tunani da hankali haka nan kuma hanyar sanin hukuncen shari'a shine wato miƙa wuya ga mutane da ra'ayoyinsu mutum sai ce ma ni fa duk duniya ba ban ga wanda zai sa na yi abu kaza ba in ba wani ba na haɗu da wani kuma wata rana aikin haji mutum wata ƙasa ne sai nake tambaya sa muna magana yake cewa zai kuma shi ba zai taɓa yin haji ba mutum wata ƙasa ne sai yake cewa shi zai yi aikin haji zai umara amma shi ba zai yi niyya daga miƙati ba sai na ce mishi ai ya saba a Madina muka haɗu da shi na ce ai ana niyya ne daga miƙati sai ka dauki niyya sai ka tafi yace shi malamin shi ba har sai ga masa muna ji haka ma ke naga kamar ya bukata sai nace to ya gode ji abinda malamin shi cikin masa yace shi kan malamin shi ba har sai shi yana bin malamin kaza ne har sai ga masa dan bakin sa sai shi malamin kaza yake nace to ai da abinda yazo na aiki ya ce a shi bai ta da wannan ba to ana samu irin wannan mutum za ka ce mishi ga abin da yake zai ce shi ba haka aka nuna masa ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai zai ce shi ba haka aka ce abubuwa ne wadanda suke na fata Allah ya kare musamman babban fata a ce mutum ya dauki wani mutum ya kwallafa shi cewa shi ne fitilar sa an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana nan yana daukan cewa in ba abin da wannan ya fa duk abin da ya fito daga wannan ko ya yi ko bai ba shine daidai ba kai ma ka fara cikin wannan hakan wannan biya ke kira taqlibul a'ma biyayya ta makanta kana abin da kanka ba san da yasa kake fata mafi dan ba wannan malamin bane ya fadi magana to duk inda za ka fito bai bai da shi ba duk inda za ka fito bai da shi ba duk wata fatawa da za a bayar a duniyar nan shi ba zai gamsu da ita ba ko da a ce da kowar ba ta fi sanin malamin sa kenan da abin da ya zama ba ilimin malamin sa bane shi a wajen shi ba addini bane ba ta wannan babban tsaka ne duk wani wanda yake a wannan al'umma in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ba a ajiye maganar sa ko wai ta fa abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabani a matsala a ce to wani ba abin da ka faɗa ba haka bane yace na sauka to wai kuma ne zai ba ya ce shi bai yarda da wannan ba saboda haka wannan babban fata ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare yace ko a wajen shi ne wannan mutanen suna cewa alqur'ani wa sunnati innama naqra'uhu ma tabarruka su ba suna karanta alqur'ani da sunna ne kawai dan neman albarka amma ba wai hukunci ba duk hukuncin da yazo a ciki ba za ka karba to kaga wannan asara ce eh lalle za ka karanta alqur'ani dan albarka kuma za ka karanta shi dan ka san hukuncin Allah ce to shi duk hukuncin da yazo ba wa sai abinda malami ce kuma su a wajen ba hanya bane na kallon ginshikan addini ko kuma wata rafta na addini shi ne ma ya ce to wa man talaba dalika duk wanda aka ne hanyar sa yace shi tunanin sa ne zai bashi abin da yake so a addini da kuma ra'ayinsa duk wanda ya zama haka ne yace a daidai mu ma da yace muna biyayya da shi kuma haka ne wannan shine daidai wannan sune malaman al-sunna al-jama'a na gaskiya yace a daina muna kiyayya da shi daga ada adawa maki yace a daina yace wa ta'ayna fi qaddi da bihi kuma to in ne biyo ko da zan wajen tsattsake maka yin shikin sa na barnan wa tilkari shi a fati kuma da karar da duk abin da yake na kai wannan shine al-qawlu sunna na gaskiya kada mutum ya dauko hanya ta karna na fada da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ra'ayin mutane ya dauka yace to kai fada shi shi da annabi yawancin da kaddaba sa ne yayi yayi suraddi ne akan ira-iran wadannan da shi har malamin sa ibnu taymiya da ma sauran malamai duk malami na hakika na ahlus sunna yana fada da abin da yake ya ci karo da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar malaman ka zama a a har ɗan kojo menene babban littafin da ya shahara da shi ne sunan shi ya sunna wa ihmalu bid'a ra'a sunna da kashe bid'a me da ita kaman toka duk wani ahli sunna wa jama'a ne shine tafarkin sa da Allah ta kace yadda mu ce zai ce ma shi fa yana da wani sai abinda malamin sai ga ya masa a duk sanin malamin ka ba annabi ba ne kuma kai annabi ba kuma ba zai kai ba saboda haka zamanto masu biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wato ni kawiya ga umarnin sa cikin ni tantar abin da ya hana haka nan cikin girmama sa da nuna kaunar mu gare shi da biyayya ga duk wanda ya saba masa wannan shi ne gabatin ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to za ka yi annabi da shi wannan kuma haka sahabbai suka yi haka kuma wanda suka biyo bayan su suka yi haka suka yi kai tafiyar tana da wahala amma ita ce tsira tana da wahala amma ita ce kubuta dan dole za ka ga mutumin da kana san shi ba yanda za ka yi haka za ka kula shi saboda ya saba musulma kuma ba za ka yi shi a cikin safan sunna ba. Ba za ka yi shi a cikin safan sunna ba. Haka duk abin da ya zama sunna ne yana daga cikin albarka mutum Allah ya ɗaura ka akan bin wannan tafsiri. Haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana fasaha ya ba mu ikon nisanta kuma ya tabbatar da gidajenmu akan sunnar manzon Allah wa alihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ونشكر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا اخوان المتابعين في اليوم هذا صلى الله عليه وسلم من هذه الايام. وعليكم السلام. نعم. Kalau ada yang mau ngomong ada yang mau ngomong kan 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 ada yang